Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da safe. Yau Litinin 11 ga watan Disamba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Sabon zanga-zanga sun barke jiya Lahadi a fadin duniyar Musulmi da Larabawa na nuna rashin amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. An bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a karamar hukumar Santa Barbara a jihar California ta Amurka saboda mummunar wutar dajin nan da ke ta ci. Sannan da dan majalisar dattawa daga jihar Alabama, Richard Selby na jam'iyyar Republican, ya ce ba zai zabi dan takarar Republican Roy Moore ba mai fuskantar zargin yin batsa da ƴan mata.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ta fara kai kayayyakin tallafi ga waɗanda rikicin makiyaya da ƴan bace mai shafa a Adamawa.
Bukatun wayannan mutane yanzu haka gidaje babu, abin kwanciya babu, abinci babu, duka an kona. Ire-iren wayannan an samu daga wajen gwamnati da kuma ko da jama'a ne wayanda suke da shi, sun iya sun bayar zai taimaka.
Yayin da babbar jam'iyyar Adawa ta Najeriya PDP ta yi babban taronta na ƙasa lafiya, sai dai
jigon jam'iyyar tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido ya ce APC ba za ta yi gudanar da babban taro ba tare da rudani ba.
Don misali ga jam'iyyar APC, shekara uku suna mulki ta kasance taro ba ta yi ba. Ko na cewa idan sun yi taro yanzu, wallahi sai an kai murci mu wato dibar gawa a wannan wurin.
Sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Sabbin zanga-zanga sun barke jiya Lahadi a fadin duniyar Musulmi da Larabawa na nuna rashin amincewa da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Sai da jami'an tsaron Lebanon suka watsa ruwan zafi da burkonun tsohuwa a wajen ofishin jakadancin Amurka dake birnin Beirut don dakatar da ƴan Lebanon da Falasɗinawa masu zanga-zanga. Waɗanda suka yi ta jifa kan ofishin jakadancin suka kuma kona wani mutum-mutumin Trump da mu da tutocin ƙasashen Amurka da Isra'ila. A ƙasar Indonesia, wadda ta fi yawan musulmi a duniya, dubban mutane sun yi ta zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke Jakarta, babban birnin ƙasar, yayin da kuma aka yi ta zanga-zanga a ƙasashe irin su Jordan da Turkiyya da Pakistan da Malaysia da Masar da kuma yankin ƙasar Falasɗinu mai makwabtaka da Isra'ila. Kafin ya bar ƙasar jiya don ganawa da shugabannin ƙasashen Turai, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wade da abin da ya kira munafurcin waɗanda suka yi ta suka kan shawar da Trump ya yanke ta daga ofishin jakadancin Amurka zuwa birnin Quds nan gaba daga birnin Tel Aviv, inda ofishin jakadancin akasarin gwamnatoci suke.
An bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a karamar hukumar Santa Barbara da ke kudancin jihar California da safiyar jiya Lahadi, yayin da wutar daji mafi girma da jihar ta taba gani ke barazana ga garuruwa da dama da ke bakin gaba. An umarci mazauna Carpinteria da Montecito da su tashi tun safiyar jiya Lahadi, a yayin da wutar da ake wa lakabi da suna Thomas ke daɗaba zuwa birnin Santa Barbara mai tazarar kilomita 160 yamma da birnin Los Angeles. Mutane kimanin 88,000 aka kwashe zuwa yanzu saboda barazanar wutar Thomas, wadda hukumar kashe gobara jihar ta ce ta sha kan kashi 15 cikin 100 ya zuwa daren wato ranar Asabar.
Daɗaɗɗen ɗan majalisar dattawan Amurka daga jihar Alabama, Richard Shelby na jam'iyyar Republican, ya faɗi jiya Lahadi cewa jihar na bukatar abin da ya zarce zaben Roy Moore, wanda shi ma dan Republican din ne, saboda an zarge shi da yunkurin yin lalata da ƴan mata ƙanana shekaru 40 da suka gabata a lokacin yana da shekaru sama da 30. Shelby, wanda ya shafe shekaru 30 a majalisar dattawan, ya gaya ma kafar labaran CNN cewa tuni ma ya kada ƙuri'a irin ta ƴan nesa a gabanin zaben da za a yi gobe Talata, inda ya rubuta sunan wani wanda ya kira wani ɗan Republican mai mutunci wanda ya iya bayyana sunansa. Babu yadda za a yi in kada ƙuri'a ma Roy Moore, ban kada ƙuri'a ma Roy Moore ba. Ba zan so in ga wani ɗan Republican daban ko zan so in ga wani ɗan Republican daban a kan wannan kujerar, kuma zan tsaya a kan wannan matsayar, a cewar Shelby, wanda ya ƙara da cewa ba zan zaɓi Democrat ba, ba zan zaɓi Democrat ba, kuma ba zan bayar da shawara a zaɓi Democrat ba, to amma ban zaɓi Roy Moore ba. Cikin ƴan kwanakin nan, Trump ya ƙaddamar da gagarumin yaƙin neman zaɓe ma Moore, yana mai watsi da zarge-zargen neman aikata lalata da ake masa, da kuma yadda aka taɓa sauke shi har sau biyu a matsayin babban alƙalin kotun kolin jihar Alabama saboda ya ƙi biyayya ga hukuncin kotun tarayya.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan adawa ƙasar Kenya sun jinkirta shirinsu na ƙaddamar da shugabansu Raila Odinga, wanda ya ƙawarce mazaɓen da aka yi a watan Oktoba a cewar jam’iyyarsu a jiya Lahadi. A da haɗakan NASA ta yi shirin ƙaddamar da Odinga a matsayin shugaban ƙasa na kwatance kawai gobe Talata. Zagayowar ranar samun ‘yancin ƙasar Kenya makonni biyu bayan da aka rantsar da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta na wa’adi na biyu. Haɗakar NASA ta ce an yanke shawarar ce bayan tuntuɓa da tattaunawa da aka yi da wasu magabata a ciki da wajen ƙasar, ba tare da ambatar sunan ko ɗaya daga ciki ba. Anthony Jared ɗin Kenya ya faɗi a makon jiya cewa duk wani bikin ƙaddamar da shugaba na kwatance na iya janyo tuhumar cin amanar ƙasa ga Odinga, wanda laifin hakan a ƙasar Kenya shine kisa.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lokaci na fa ƙurewa na warware rigimar yankin ruwan Koriya cikin lumana. Jeffrey Feltman, ƙaramin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ɓangaren siyasa, ya ziyarci Koriya ta Arewa a wannan satin, inda ya gana da ministan harkokin waje Ri Hyun-ho da kuma mataimakin minista Park Yong-guk. Kafar labarai ta gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce ɓangarorin biyu sun amince su riƙa ganawa akai-akai. Kafar labarai ta KCNA, mallakin hukumomin Koriya ta Arewa, ta faɗi jiya Asabar cewa wannan al'amari na baya-bayan nan ya faru ne sakamakon ziyarar ta Feltman zuwa wannan ƙasar da ta zama saniyar ware.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, hukumar bayar da agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ta fara agazawa mutanen da rikicin makiyaya, wato rikicin Fulani da 'yan ƙabilar Bachama ta shafa. Ga wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Kamar yadda malƙaluma ke nunawa, ɗaruruwan jama'a ne fa wannan rikici na Bachama da Fulani makiyaya raba da gidaje a kananan hukumomin Damsa da kuma Numan da ke kudancin jihar Adamawa. Lamarin da ya sa yanzu hukumar nan ta bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA soma kai kayayyakin tallafi ga waɗanda ma rikicin ya shafa. Tun farko da yake miƙa kayayyakin tallafin ga hannun gwamnatin jihar Adamawa, Imam Abani Garki da ke zama sabon jami'in hukumar ta NEMA mai kula da shiyar Yola, ya ce hukumar ta NEMA za ta ci gaba da kai kayayyakin tallafi ga waɗanda yanzu ma ke gudun hijira a ciki da kuma wajen jihar Adamawan.
Kamar yadda na faɗa lokacin da nake gabatarwa shi ma wannan kaman karo na farko ne domin bai kamata a ce wani abu ya faru ba gwamnati ba ta nuna damuwanta ba. Akwai wani karo na wanda zamu sake wani consignment da zai sake zuwa nan gaba insha Allah bayan wannan.
To wai kowanne tanadi hukumar ta yi domin gudun kada kayakin su salwanta ga ma da ta bakin jami'in hukumar ta nema.
Eh akwai tanadi tun daga farko muna tattaunawa da wakilan wannan mutane wato community su yana. Duk abin da muka yi tare muke da su tun daga farko ma tun kafin ma a zo mawar mu danka wannan kayan. Kuma wannan kayan a gaban idon ku kuna kallo akwai wakilan wannan mutane wannan al'umma wanda suna nan gurin muka danka abun a hannun su saboda haka mun yarda cewa Allah da wannan kayan zai ji hannun wanda ya dace.
Da tam shi kayakin tallafin a madadin kananan hukumomin biyu shugabar karamar hukumar da Mrs. Walefuwa ta koya ba nema da samun waɗannan kayaki inda ta ce tuni ma aka kafa wani kwamiti da ke da alhakin raba kayakin ga mutanen da lamarin koye shafa.
Kamar yadda aka faɗa mu riga mun sace kwamiti wanda su ne za su kai kayakin nan. Mun tabbatar da kwamiti din nan. Bukatun waɗannan mutane yanzu haka gidaje babu, abun kwanciya babu, abinci babu, duka an kona. So ire-iren waɗannan an samu daga wajen gwamnati da kuma ko da jama'a ne waɗanda suke da shi sun iya sun bayar zai taimaka.
Haka nan ma kuma Walefuwan ta koyi kira nema ga kungiyoyi da su ma su tallafa.
Kungiyoyi su fito su taimaka ma jama'a da kuma jama'a su ma su yi hakuri abu ya faru ba gwamnati na zata so abu haka ya faru. In ya riga ya faru kuma sai a dauka da hakuri a saurari gwamnati domin gwamnati ta samu ta sa hannun taimako a ciki.
Malam Haruna Hammanforo da ke zama babban sakataren hukumar kai dauke a jihar wato Asema ya ce a bisa tsarin ma da ya gani ya yi amanar cewa waɗanda lamarin ya shafa ko za su amfana.
Na ɗaya dai ba abin da za mu yi farin ciki da abin da ya faru ba ne, amma ganin waɗanda wakilan mutanen zaɓaɓɓun da suka zaɓa su wakilce su a raba kayakin nan har ga Allah ni na amana zai ishe ga talakoki. Kuma muna musu kashedi cewa waɗannan abubuwa amana ne, saboda haka a rike amana kuma a amanance.
Wasu da rikicin ko ya shafa waɗanda ba sa son amma bayyana sunansu sun ko bayyana farin cikinsu nema da cewa
to mun gode da yawa domin abin da aka yi mana nan ba kaya ne muka damu ba, kyakkyawan niyya na gwamnati don ta tallafa ma mutanen mu wanda wannan abin ya shafe su. Niyyan nan ne muka yi ji dadinta ba ababin da aka bayar ba, domin kyakkyawan niyya ce. A hakan ne muke godiya musamman godiyanmu ga shi mataimakin shugaban kasa
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ma, fitina ba a san ƙarshe ba.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san
to a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yayin da babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP ta yi babban taronta na ƙasa lafiya, hakan ya sa wasu 'yan jam'iyyar ke ganin babu wani abu da zai shafi tasirin jam'iyyar a babban zaɓe mai zuwa. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya.
Babban taron PDP ya caza manyan 'yan jam'iyyar da nuna ba barin baya da ƙura da zai shafi tasirin jam'iyyar a zaben 2019 in Allah ya kai mu. Jigon jam'iyyar tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido ya ce APC ba za ta yi gudanar da babban taro ba tare da rudani ba.
Don misali jam'iyyar APC shekara uku suna mulkin sakatan taro ba ta yi ba. Kuna da cewa idan sun yi taro yanzu wallahi sai an kai murtucin wato ɗibar gawa a wannan wurin ba su gama lafiya ba. To amma ga PDP mutum da yake ana ganin wani kan amma mun yi taro lafiya kano mun ga lafiya kano kuma wallahi akwai mutanen APC kuma waya suka ce sun tabbata. Mu mai APC baki domin ya za a ce mu yi taron na lafiya kalau gama suna maki wallahi kuma haka Allah saboda haka alhamdulillah mu Allah godiya an yi lafiya kalau gama kalau kuma mai ganin cewa ba zai ba to Allah ya mana ba shi kenan ba.
Wannan ma dai ya biyo bayan kushe taron da kakakin APC Bolaji Abdullahi ne da nuna cewa PDP bata koyi darasi ba kan ɗabi'a ta ɗauki daura. Sule Lamido ya ce APC da taimakon PDP ta lashe zaben 2015.
Shin yanzu dan kana PDP da shi kan kuma APC kana ka zama wali an wuce ka baka zunubi? Ai ga ciko yanzu ba shi akai ba lokacin APC ba sun shiru ba dai batta ba me suke yanzu ba zage ba a tsarin su babu siyasa tsarin da ma shi ne fishi ne da gilla da cin mutunci ba magana sunan ƙasa.
Shi ma tsohon sakataren ANPP da tuni ya kuma PDP Sa'idu Umar Kumo garkuwan Gombe ya ce yana yi wa shugaba Buhari fatar alheri amma yana ganin har yanzu ra'ayin Buhari bai fita daga ɗabi'un sojoji ba.
Well Buhari na san Buhari sosai, Buhari ya san ni tun da nayi nashi da sakataren na ANPP kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya bamu dama muka bashi tiket sai ya zo duk abin da ya yi. Amma ya sabi na PDP lokacin da dawo aka yi wannan gamayyar da aka yi a kori PDP. shine matsalar APC da shi kenan. Haduwa ta ba haduwa ce mai kyau, haduwa ne na akwai PDP. Saboda haka ba zukatan ba haɗu suke ba. Amma dai kada shirin je wani nesa da wannan bani ba ka amsa abin ka tambaye ni ba mu haɗu ba.
Amma garkuwoyin ka haɗu da shi yanzu me zaka ce mu za ku gaisa?
Zan ce masa Allah ya taimaki president. Allah ya bashi almai jagora.
Kuma garkuwa kai kana ga ya zama dan dakuna cewa kamar shi soja soja yake
bi. Ai har yanzu military democracy muke a mulkin mulkinsa. In kana jin ana cewa military democracy shi muke yanzu.
Wato ma'ana demokradiyya sojoji?
Ah kwarai da gaske. Ai mulki APC haka take. It's military democracy.
APC dai ina ganin mafarki ne PDP ke yi na hasashen dawowa mulki a zabe mai zuwa. Nasira da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Towa gaida Nasiru Adamu Alhikaya, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A lokacin da muka nemi jin ta bakin kotun daukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Bauchi game da takardar kokar da mutanen garin Jirami suka shigar game da alƙali Sani Musa tun watan Yunin shekara 2016 ba tare da an ba su amsa ba, babban magatakardan kotun Sa'adu Muhammad Sambowal shine mana bayanin matsayin su game da wannan takardar kokar. To sai dai kuma ba amsa ya ba su ba, zargi ya shiga yi game da musabbabin wannan kuka da suka yi da zargin lauyan su kamar yadda yake fadi a nan.
Bisa ka'ida, idan lauya yayi wani abu zuwa wani gurin da ba hurumin sa bane, ma'ana out of jurisdiction, daga Kano zuwa Bauchi kaga ba Kano yake ba, to sai ka nemi chamber office lawyers a Bauchi, sai kai amfani da shi ya zamanto gurin addressing da za a iya kai maka takardar ka a kowane lokaci. Za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi, ba Kano za a je ba, tunda ba zuwa za ka yi ka biya za a takardar Kano. To da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kudin waɗanda yake so ya ci, saboda an ɗauke shi a matsayin lawyer hanyar aikin kuɗi kawai, to kaga bai ma tuna ya nemi office a Bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abinan zaɓen address for service ba.
Lauyan mutanen na Jirami shine Mamman Laule Yusufari, wanda ya fara amsa wasu daga cikin waɗannan batutuwa.
Shi al'amari irin wannan, wato an ce fahimta fuska, kowa da irin tashi. Shi iya fahimtarsa kenan, amma abin da za mu ce shi ne lalle haƙiƙa shi lauya mai zaman kansa aikin kuɗi yake yi. Za a zo a ɗauke shi a biya shi ya je wakilci mutum, wannan in yayi ya ci haƙƙinsa daidai ne bisa dokar ƙasa. Idan suka zo daga ƙasar Bauchi suka zo Kano suka ɗauki lauya suka biya shi, ba su saba ga'ida ba, domin shi lauya na Najeriya ruwan zafi ne, bai da gefe. Lawyer Najeriya ne, ba lawyer wani bangare ba ne, saboda haka lawyer zai iya zuwa ko ina yayi aikin sa.
Amma shi yana cewa da akwai lawyer mai suna Muhammad Bila da yake shige musu gaba akan wannan shari'ar, daga baya suka tsallako Kano suka tafi da ku. Shin a saki wani lawyer a dau wani lawyer shi ma laifi ne a shari'a?
Ba laifi bane, lawyer yana wakiltar mutum a kotu. Wannan mutumin ya canza shawara ya ce yau na ajiye wancan lawyer na dauki wani. Wannan abin daidai ne, bai saba ka'ida ta shari'a ba. Ana yi matukar dai, wanda ya karbi shari'an nan sabo, shi lawyer zai tabbatar da cewa wancan lawyer inda wani haƙƙi tsakaninsa da wanda ake wa shari'a, to an sauke wannan nauyi.
Wani zargin da magatakarda Sambowal ya yi a madadin bayar da amsa ga kokar mutanen na Jirami shi ne wai ai akwai lauyoyin da suka wakilce su a lokacin shari'ar da suke kuka a kai, amma suka tsallake su suka tafi wurin wannan lauya Mamman Lawal Yusufari a saboda wasu dalilan daban. Da a ce da gaske magatakardan yake yi cewar sun yi bincike, watakila da ya gano babban kuskuren da ya yi a nan, domin lauyoyin da yake magana a kai a zahirin gaskiya shi mamman lauyan Yusuf Ari shi ne ya tura su domin su wakilce shi a wajen wannan shari'a ta mutanen Zirami. Ga abin da Sambowal ya ce,
duk lauyan da yake yin abu ba san zuciya, to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu. Su kansu jarawa ƙauyawan da suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyan su Muhammadu Bila kuma da nazare ne. Amma da yake akwai wata manufa, kaga sai aka bar Muhammadu Bilan, sai aka bar dukkan lauyan da suke a Zare ko Misau ko Bauchi, aka tafi Kano aka nemi lauyan ci kuɗi yake nema aka bashi ya rubuta petition din. Lauyan da ke sanya aka yi kesin ba sai abin da aka faɗa masa. Kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka yi kesin aka gama, to shi ya kamata da su zo ya rubuta musu petition din in akwai abin da za a rubuta petition a kai.
Ga kuma amsar da Yusuf Ari ya bashi.
Bila da ake magana ma wakili na ne a wannan kotun, ni na tura shi wannan kotun ya je ya yi wannan wakilci a madadina. To kuma ko ba ma wakili na ba ne, daidai ne ya zamanto wani lawyer yana yin aiki a dakatar da shi, a sallame shi, a ba shi haƙinsa, kuma a nemi wani lawyer ya ci gaba.
Shi yana zargin cewa an sako ku ne saboda ana so a cimma wasu zarafi.
A wannan magana ba gaskiya ba ne, domin ba magana cin zarafi a ciki. Illa iyaka mun ga cewa dai ana yin wasu abubuwa da ba su dace ba. Mun kuma matsayin mu na lauyoyi muna kokari ne mu ga cewa an yi adalci a duk inda ake yin shari'a. Saboda haka sai muka rubuta takardar korafi zuwa hukumomi da suke wannan wuri domin su bincika su gani. In ba gaskiya muke yi ba, ai bincike zai nuna. Mun kuma abin da muka faɗa gaskiya ne za su gani sai su ɗauki mataki.
Shi abin da yake cewa daga takardar da kuka rubuta ya nuna alamun rashin sanin aikin, ma shi yasa ko adireshi na wata can babu kusa a jihar Bauchi ba yanda za su kai takarda.
To ya ce ba mu san aiki ba. Haka ilimi kogi ne, ni dai ba zan ce shi bai san aiki ba, amma a ka'idar aikin lawyer, wasiƙa da ake rubuta a kai zuwa hukuma ko kotu, a ka'idar shari'a ba a sa mata adireshi na wani wuri da yake cikin hurumin wancan kotun. A takardu na kotu da ake shigarwa su ake wa wannan ba wasiƙa ba. Wasiƙa ina da dama a rubuta wasiƙa daga nan Kano in tura ta ƙasar Turawa ma. Su in sun tashi bana ansa, za su bana ansa ne su turo min ofis ina nan da ke Kano, Balintana Bauchi. In na rubuta wasiƙa zuwa Bauchi, abin da nake tsammani shine za su rubuto min ansa tun daga adireshi na Kano, daga Bauchi su turo har zuwa Kano a zo a kawo mini. In kuma ba a yi wannan ba, watakila suna ganin ya musu nisa ko da wahala, ai akwai lambar waya a cikin wasiƙar da na rubuta ko kuma adireshin ka ta kwana. Su kira ni su ce, to mun ga takardarka, ga ansa nan mun rubuta maka, amma dai ya yi mana wahala aika maka Kano, ko kana da wani wanda zai karɓe ta a nan? Sai in tura wani zai karɓi wasiƙa, amma a ƙa'ida ba sai na ba da adireshi a Bauchi wadda za a kai mini ansa ba. Ba daidai ne su ce ai wasiƙar tana nan sun yi ansa, yana cikin fayil, ban zo in duba ba, haka ka'ida aiki take ba.
Daga cikin jawabansa ya yi bayanin cewa ku dama ba wai aikin kuke duba ba, magana kuɗin da za ku samu shi yasa ma kuka yi, aka ajiye wancan lauyan aka zo aka ja ku.
Kamar yadda nace, shi lawyer yana aiki ne na kuɗi, amma kuma ka'idar abin da ake koya mana a makarantar lawyer shine ba wai kuɗin za ka duba ba, adalcin magana za ka duba, kokari za ka yi ka ga an tabbatar da adalci. Saboda haka ba kuɗi muka duba ba muka rubuta wannan takarda. Kuma ina son ma a sani cewa wannan takarda mun rubuta ta ba tare da an ba mu ko kwandala ba, kawai dai gani muka yi cewa an yi abu ba daidai ba ga mutane waɗanda ba su da galihu, muka ga ya kamata a shigo a gaya ma hukumomi na gaba wanda watakila ba su sani ba, su san abin da yake faruwa, su yi maganin abin, ba a ba mu ko kobo akan wannan magana ba.
Me yasa kake tunanin shi wannan bawan Allah ya yi wa annan furce-furce haka?
To in ka duba ai duk maganganun da yayi bai ma ansa ainihin maganganun da muka yi a cikin wasiƙar ba. Shin abin da muka faɗa an yin nan an yi ko ba a yi su ba? Ai bai yi wannan maganar ba, kawai sai ya dinga wasu maganganun daban. So ina ganin kawai magana sai yake yi ta ƙoƙarin kare wani abin da bai ko kare shi ba cikin maganganunsa.
To yanzu ku a matsayinku da kuke wakilta wannan mutane, wannan mataki za ku ɗauka ganin yanda maganganun nan dai?
To ai ka san maganganun ba wasu maganganu ne da ya kamata mu zo mu sa insa da shi a kansu ba, illa iyaka mun aika takarda. Ka'idar aiki ita ce a ba mu ansa wannan takardar, ba wai a ce mu zo mu karbi takarda a rubuta mana ansa ba.
A zahirin gaskiya wannan batu da muke yi batu ne na neman haƙƙin mutanen Zirami kamar yadda suka yi kuka. Ba batu ne na cacar bakin kowane ne ya san aikin sa ko kuma iya aikin sa ba. Filin ciki da gaskiya ya rubuta takardar neman jin bayani daga ofishin gwamna barista M. Abubakar na jihar Bauchi kai tsaye tunda babu attorney general yanzu a jihar ta Bauchi. Haka kuma kamar yadda barista Yusuf Ali ya ce akwai wata takardar da suke rubutawa ko kuma aka rubuta wannan karo zuwa ga hukumar kula da ayyukan shari'a ta jihar Bauchi kai tsaye wadda ita tana karkashin chief jojin jihar ne. A huta lafiya.
Toma da lakafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon.
To mai gida a dawo lafiya.
To ko shin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To baban mai da Allah kare a dawo lafiya.
Zamu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Zamu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgan ababen hawa don rage haɗura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice sabon zanga zanga sun barke jiya Lahadi a fadin duniyar musulmi da Larabawa na nuna rashin amincewa da birnin Qudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. An bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a karamar hukumar Santa Barbara a jihar California ta Amurka. Saboda mummunar wutan dajin nan da ke ta ci. Daɗaɗɗen ɗan majalisar dattawan Amurka daga jihar Alabama Richard Shelby na jam'iyyar Republican ya ce ba zai zaɓi ɗan takarar Republican Roy Moore ba mai fuskantar zargin yin batsa da 'yan mata. 'Yan adawar ƙasar Kenya sun jinkirta shirinsu na ƙaddamar da shugabansu Raila Odinga. Wanda ya kaurace ma zaben da aka yi a watan Oktoba a cewar jam'iyyarsu a jiya Lahadi. A da, headquarter NASA ta yi shirin kaddamar da Odinga a matsayin shugaban ƙasa na kwatance kawai a gobe Talata, zagayowar ranar samun 'yancin ƙasar Kenya makonni biyu bayan da aka rantsar da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta a wa'adi na biyu. Haɗakar NASA ta ce an yanke wannan shawarar ce bayan tuntuɓa da tattaunawar da aka yi da wasu magabata a ciki da wajen ƙasar ba tare da ambatar sunan ɗaya daga cikinsu ba. Attorney General ɗin Kenya ya faɗi a makon jiya cewa duk wani bikin ƙaddamar da shugaba na kwatance na iya janyo tuhumar cin amanar ƙasa ga Odinga. Wanda laifin hakan a ƙasar ta Kenya shine kisa. An bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a kamar hukumar Santa Barbara da ke kudancin jihar California da safiyar jiya Lahadi, yayin da wutar daji mafi girma da jihar ta taɓa gani ke barazana ga garuruwa da dama da ke bakin gaɓa. An umarci mazauna Carpinteria da Montecito da su tashi tun da safiyar jiya Lahadi, a yayin da wutar da ake walakabi da Thomas ke daɗa bazuwa zuwa birnin Santa Barbara mai tazarar kilomita 160 yamma da birnin Los Angeles.
To madalla masu sauraron mu, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafinmu na Facebook. Yanzu amaradin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Jero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith. Ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.